إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 30 ga watan juma'a al-akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 11 ga watan February shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 60 cikin jerange darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahi ar-ra'i war-ra'iyya واللفر الامام شيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه الحراني الله وبنجي يغفرتا مسا ابن تيميه يا رسول شكا 728 باين هجر منزل الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان لتافي ناشي نا السياسه yana karantar da mu ne fiqhul muslimci game da kaidoji da tsare-tsaren shugabanci da gudanarwa da yadda ya kamata shugabanni su gudanar da dukiyoyin al'umma da kuma zartar da hukunce-hukunce na horaswa ko haddoji daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya yanke musu haddi. Allah ya saka mashi alkhairi. Idan ba manta ba muna ci gaba da bibiyar sa a inda bayan da ya mana magana akan hukunce-hukuncen da ke da alaka da haddi na zina da na shan giya da na kazafi sai kuma yazo yana magana akan haddoji ko kuma a ce wato punishment wato ukubobi waɗanda ba su da haddi yankakke waɗanda malamin musulunci ke kira da suna at-ta'zir wato horo wanda bai da hukunci yankakke kamar yadda Ibnul Qayyim yake tarifin sa a cikin littafin Ilamul Muwaqqi'ina ar-Rabbil Alamin cewa shine at-ta'di fi kulli ma'siyatin la hadda fiha wa la kaffara shine hukunci da za a yanke wa mutum a yi mishi horo a cikin abinda laifin da yayi babu haddi babu kaffara haka Ibnul Qayyim ya tarifin ta'ziri shi ko al-imamu al-Mawardi kenan a cikin al-ahkamu sultaniya yana cewa ta'dibun ala dhunubi ala dhunubin lam tushra fiha hududun shine horarwa akan zinubai wadanda ba a shar'anta haddoji akan su ba akwai littafi musamman da wani malami a wannan zamani yayi dan tattaunawa akan ta'ziri yasa mai suna al-uqubatu at-ta'ziriyya wa shar'iyyatuha wal farqu bainaha wa baina ghayriha min al-uqubat suna wannan malami Dr. Muslim Al-Yusuf wanda malami ne kuma lauya ne na musulunci a kasar Misra Allah ya saka mishi alkhairi to wannan abun yake tattauna mana a inda ya fara magana akan menene mafi karanci ko mafi yawan abin da za a yi wa mutum a matsayin ta'ziri da yake cewa wa qad yu'azzaru bil habsi mun dan dawo baya kadan paragraph daya wa qad yu'azzaru bil habsi za a yi wa mutum ta'ziri ta hanyar a kama shi a kulle shi a gidan yari ko a cell wa qad yu'azzaru bid darbi kuma za a yi wa mutum ta'ziri ta hanyar duka bulala wa qad yu'azzaru bi taswidi wajhihi za yi mutum ta'ziri ta hanyar a sa mishi toka ko gawayi a mulka mishi a fuskar shi taibaki wa irkabihi ala dabbatin maqluban ko kuma a juya fuskar shi a daura shi akan jaki sai a juya shi ya kalli baya kama qadruya an Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu annahu amara bi zalika kamar da Abdurrazzaq As-San'ani ya ruwaito a cikin musannaf shi da Abubakar ibn Abi Shayba shi ma a cikin musannaf cikin mujalladin sa na biyar kenan ya ruwaito cewa daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya taba bada umarni a yi ma wani haka fi shahidi zuri game da wani wanda ya sheda zir ya ƙarya akan abin da bai ji ba bai gani ba fa innal kadhiba hikimar haka saboda shi mai ƙarya shi makaryaci aswadul wajhi dama fuskar shi baka ce fa yusawwadu wajhuhu da haka sai aka yi mishi aljaza'u min jinsil amal sai aka yi mishi baki da fuskar shi wa qalabal haditha shi makaryaci ya juya magana ne upside down ya maida gaskiya ƙarya ya maida ƙarya gaskiya fa quliba rukubuhu da haka sai shi ma a juya shi akan abun hawa wa amma a'lahu to me mafi girma mafi tsananin wato horo na ainihin ta'ziri yace wa amma a'lahu faqad qila wasu malamai sun ce la yuzadu ala asharati aswati ba a wucewa fiye da bulala guda 10 wa qala kathiru min al-ulama la yablughu bihi al-hudud wasu malamai suka ce a abinda dai ake nufi kariya kai tsananin haddi haddi mafi karanci na bulala 40 ko 80 to kada ya kai nan thumma hum ala qawlaini wanda suka ce kai ya kai haddi sai kuma maganar su ta kasu gida biyu minhum man yaqulu la yablughu bihi adna al-hudud wasu suka ce kada ya kai mafi karancin haddi ma'ana la yablughu bil hurri adna al-hudud adna hudud al-hurri kada a kai ga da wanda yayi laifi da zamai ta'ziri kar a kai horon shi zuwa mafi karancin haddi ga da wanda shine game da wato kazafi ko shan giya bulala 40 ko 80 game da shan giya wayyal 40 aw 80 ko dai kace bulala 40 ko 80 to idan a wannan yankin ko a wannan mazhabar suna itibarin haddin shan giya bulala 40 to kar ai mutum ta'ziri yake bulala 40 sai da mafi yawan ta'ziri a gunsu shine bulala 39 kenan ina fata mun gane idan wanda kuma suke itibarin 80 wanda shi ma akwai shi sai da mafi karancin ta'ziri a gurin su kuma mafi girman ta'ziri a gurin su na bulala 79 wannan gada kenan wanda in kuma bawa ne wala yablughu bil abdi adna hududil abdi shi kuma bawa kar a kai shi zuwa ga mafi karancin haddin bawa wayyal 20 aw al 40 wanda dama bawa na shi rabi ne ga wanda aka dauka 40 to na bawa 20 kenan wanda aka dauka 80 na bawa 40 kenan wa qila dayan magana kuma aka ce balla yablughu bi kullin minhumma hadd al abdi wasu kace a da bawa da da duka kar a kai shi zuwa haddi na bawa to kenan sai ga mafi karanci bulala 19 idan mun dauke wancan 40 ko a ce mafi karanci bulala ainihin wato 79 kenan ko idan mun dauki karanci a matsayin bulala 80 waminhum man yaqulu mu ci gaba waminhum man yaqulu a cikin su kuma akwai mai cewa la yablughu bi kulli dhanbin hadd jinsihi wa in zada ala hadd jinsin akhar wasu suka ce a kowane zinubi kada a kai ga jinsinsa ko da ya wuce jinsin wani ina ma'anar wannan fala yablughu bi akhidil mali min ghairi hirzin qata al yadi kaga daukan dukiya to jinsi ne na sata ina fata mun gane wannan to akwai wanda ya cika hukunci da ka'idar sata da za a yanke ma hannu akwai kuma daukar dukiya wacce bata cika hukunci da ka'idar sata ba to anan in an tashi mutumin da ya dauki dukiya wanda hukuncin ta bai cika ka'idar sata ba idan an tashi mai ta'ziri to za a mai ta'ziri ne kariya kai hukuncin sata amma koda ta'zirin ya wuce hukuncin kazafi to ba komai shine la yablughu bi akhidhi la yablughu bi kulli dhanbin hadd jinsihi wa in zada ala hadd jinsin akhar kowane zinubi nau'o'in sa da za a yi mata aziri kar a kai su ga asalin hukuncin zinubin amma koda sun wuce na dayan na wanda ban babu komai shine sai mana misali da akhidhi mali min ghairi hirzin wanda ya dauki dukiya ba tana cikin tsari ba kar a kai shi zuwa ga qat'il yadi wa in duriba akthara min haddil qadhifi koda ko an mishi bulala ta wuce 40 ko ta wuce 80 wanda shine haddi mai kazafi wala yufalu bi man fa'ala ma duna az-zina hadd az-zina wa in zada ala haddil qadhifi haka wanda ya aikata wani abu da ke kasa da zina to kada a yi mishi haddin zina koda ko abinda za a yi mishi ya wuce haddin kazafi ma'ana idan saurayi ne to kar a mai horon da zai wuce bulala 100 idan ya wani abu da ke da alaka da zina wanda bai kai ga asalin zina ba amma koda ta wuce 80 in bata kai 100 babu komai malam ya ci gaba da cewa kama ruya an Umara ibn al-Khattab radiyallahu anhu anna rajulan naqasha ala khatamihi wa akhadha bidhalika min baitil mali kamar yadda aka ruwaito daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda Umar dan Khattab radiyallahu anhu a zamanin shi aka samu wani mutum anna rajulan wani mutum naqasha ala khatamihi yayi abin nan wato stamp na sarki yayi jabu yayi faking stamp wanda su da a jikin zobe suke sai je sai zana irin abinda ake signing da shi ko ake yin sealing da shi a cire kudi a baitul mali sai je yi najabu ina fata muna ganewa ya amfani da wannan damar yayi signing din wasu takardu kamar ka ce wani bill kenan ko wani check wanda ya bashi dama ya fitar da wasu kudade daga baitul mali fa amara bihi fadriba mi'a sai Umar ya saka mushi bulala 100 wa shagari thumma darabahu fil yawm athani 100 wa shagari ya kara mai 100 thumma darabahu fil yawm athani 100 kwana uku kullun ana mushi bulala 100 100 100 wannan tabbataccen labari ne daga Umar dan Khattab kamar yadda yake cikin wato duk da yake babu isnadi ingantacce amma labari ne mashuhuri al-Imam Ibn Qudama ya kawo shi a cikin Al-Mughni haka Ibn Battal a cikin sharhin Bukhari daga ainihin malamai daban-daban to abin da yasa malamai suke tababa game da ingancin magana da shahara ta shine mutumin da aka danganta wa abin mai suna Ma'an Ibn Za'ida to Ma'anu bai riski Umar dan Khattab ba domin Ma'an ya rasu ne shekara 151 kuma ya rayu ne kamar shekara 90 da kan kace shekara 90 daga cikin 51 zai kuma kamar an haife shi shekara ta 60 kenan ko da daya kuma kamar ta haka to kaga bai riski Umar ba bai riski na kusa da Umar ba shekarar da aka kashe sayyidina Husain ko kuma bayan ta sannan aka haife shi to ga za a ce ya zai a ce ya riski Umar kaga akwai nakara wata ke a fili to ko dai ya zam halifan da yayi wannan abu ba Umar bane watakila Umar dan Abdul Aziz ne ko kuma ya zama mutumin da yayi wannan laifin ba wancan bane wani ne sunan ya burkici amma labari ne shahararre to haka muka dauki kisar Sabiq wani wanda ya dinga tawili yana kawo maganganu marasa daraja da marasa dadi game da Alkur'ani wanda Umar yasa aka aske mishi gashin shi dinnan ya dinga dukan shi da bulala aka yana kwala mai sanda sai da kanshi ya fashi sai da kanshi ya jini har sai da Allah ya cece shi ya waye gari ya daina jin wannan motsuwar da yake ji a kwakwalwar shi kaga shi ma Umar ya mishi bulala babu iyaka al-Imam an-Nawawi kafin shi da al-Qadi Iyad a cikin Ikmalul Mu'lim kenan da Nawawi a cikin nashi sharhi na Sahih Muslim sun tattauna akan wannan mas'ala dalla dalla sannan sai yake cewa warwaya anil khulafa'i ar-rashidina fi rajulin ya'ti jariyatan imra'ati warwaya anil khulafa'i ar-rashidina fi rajulin wujida wa imra'atin wujida fi lihafin yudrabani 100 har ila yau kamar yadda aka rawaito daga Umar dan Khattab da sayyidina Ali yana cikin musannad Abdul Razzaq as-Sanani da na Ibn Abi Shayba cewa idan aka samu namiji da mace ba mata da miji ba kuma fi lihafin wahidin cikin mayafi guda daya su lulluba da mayafi to waɗannan amma ba su yi zina ba to za a musu bulala 100 100 Abdurrahman ibn Abi Layla ya bada labarin cewa akwai wani mutum wato yana da bawa asifan mai aiki a gida kamar almajiri ko mai wanke wanke ko direba ko mai gadi fawujida huwa wa imra'atur rajuli huwa wa imra'atuhu fi lihafin wahid sai aka same shi yana kwartanci da mata gidan da shi da ita aka same su a runguma da juna cikin wani bargo da aka zo aka kawo wannan labari ga Umar sai Umar ya saka mishi bulala 40 fadarabahu Umaru 40 da shi da ita duka aka musu bulala 40 40 ina fata mun gane wannan to haka nan ya zo kuma cewa wata rana kamar da Ibn Abi Shayba ya ruwaito a ilayo wata rana aka zo aka bai wa Umar labari cewa gashi an samu wani mutum da wata mata a cikin wani mayafi amin zamanin sayyidina Usman a cikin wani mayafi suna kwance kuma ga giya sun ajiye ba a ga alamar sun sha giya ba su ma aka musu bulala 40 40 zamanin sayyidina Umar har ila yau ibn mas'udin aka kawo mishi irin wannan ƙara cewa ga wasu mutane an same su ba mata da miji ba a cikin mayafi guda sai sayyidina Uthman sayyidina Abdullah dan Mas'ud ya sa aka musu bulala 40-40 shiwa da aka musu bulala sai wanda suka kawo ƙaran abin bai musu dadi ba sai suka tafi suka je ga Umar dan Khattab cewa uba mun kai mishi ne ya musu bulala ba amma ka ji abin da musu sai Umar ya kira shi ya sa aka tambaye shi kai kaza ya ce eh me yasa kai yace saboda shine adnal haddi sai Umar yace to kai daidai ni ma abin da zan muskila shi shine nake mana ishara cewa daga sahabbai an samu duka irin wannan fatawa duka wannan labaran suna cikin Musannab ibn Abi Shayba wasu su kuma na cikin Musannab Abdul Razzaq As-Sana'ani da haka maka samu mutun da wata mata wadda ba tashi ba basu kai ga yin zina ba amma sun yi abu na lalata ko rashin arziki ko abu na fitsara kaman suna tafiya akan didi suna rike da hannun junansu ko suna kama kafa da juna ko suna runguma juna ko a same su a wani lungu alade ko ya shige cikin babbar rigarta ko ta shiga cikin babbar rigar shi amin ko ya shige cikin hijabin ta suna runguma rungume na rashin arziki irin abubuwan da yara suke a wannan zamanin to irin wannan irin haddin da ya kamata a musu kenan amma ba wannan haddin alƙali ne yake shi jama'a ba mutanen unguwa ba ba ƴan banga ba wanda duk bai da hurumi na doka a hannunsa bai yi wani haddi mu kiyaye jama'a kaga a da can ai ƴan banga sun yi wannan yayin su dinga kama barayi suna musu hukunci wannan abin ba hukunci bane zalunci ne wannan abin da suke zalunci da aka bi taba hana sata ba domin suwa ba su da alfarmar doka a hannunsu ba wanda yake da sa matsayin jami'an tsaro hata ɗan sanda bai da ƴancin hukunta mai laifi sai dai yayi bincike ya aika wa da alƙali file din cewa ga abin da muka bincika yana kuma suna kuma da wakilin su wanda yake cewa prosecutor ko al-mudda'i al-am wannan an je kotu shine zai gabatar da wannan shari'a a madadin commissioner ƴan sanda ko a madadin ƴan Najeriya ko a madadin attorney general ko wasu suka jure a madadin wasu suke gabatarwa bari ta isa madadin wa kuke gabatarwa hukunci a madadin attorney general ko in a federal court ne ko a madadin commissioner ƴan sanda in waye waye ku suka sani al-muhimu dai akwai prosecutor amma dan sanda ya hukunta wani bai da wannan alfarma ya ce zai mishi bulala ko zai yi mishi haddi ko wani abu ko ya kai shi gidan yari ya kulle shi bai da wannan ƴancin a bisa doka to bala sana ko mutanen gari ko mutanen anguwa dan sun kama wani da wani laifi su ce bar su hukunta shi ba daidai bane kamar yadda na faɗa a kwanaki hatta abin da ake kururuwa cewa mutane su dauki makami su kare kansu against bandits da waɗannan ƴan kama mutane ɗin nan kidnappers ko shi ba zai haifa wani maɗa mai ido ba jama'a ba zai kawo maslaha ba domin aka waye gari kowa na da makami a hannunsa to mutane za su iya istiglalin makaman su yi ta'addanci su ma ko su wani kawai neman aure ya haɗa shi da wani sai ya je ya harbe shi ya ɗan kidnapper wannan na iya faruwa su da haka ba daidai ba ne abin da ya kamata ita gwamnati ta tashi ta yi abin da ya kamata ya zama kowa na ƙarƙashin doka kuma duk wanda bai da designated aiki a na doka to bai kamata a ganshi da makami ba yanzu gashi dai aikata bane ke faruwa a America kenan America sun ba mutanen su ƴancin rike makamai yanzu sai aka waye gari makaman sun zama musu bala'i sai mutun ya shigo cikin makaranta kawai har harba mutane ko akan titi ko a kasuwa saboda doka ta ba wasu mutane dama su rike makamai wanda ba jami'an tsaro ba Allah shi kyauta mallam ya ci gaba da cewa وروي عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته هكذا أروي تلك النبي صلى الله عليه وسلم كما دا متمن دا ذي جي يزكي ما بي ورماتش متن ينا دا ماتا تنا دا بي ور ما بي ور نم بتا على سغريش ما بي ورش بج كما أين ذا جي مثالي متن ينا دا ماتا كما تنا دا مي أيكي أجدنتا إلي أن دا ماتا رين دا سكي دنم ستبا أيكي سماس دوكي ماس أيكي sai mutun yaje san zuciya da rashin mutunci sai yaje ya biye ma wannan yar aiki alama wata kafira ce ya dinga lalata da ita to aka kama shi da irin wannan in kanat ahallat halahu idan baiwa ce wacce matar ta halasta mishi ita juli da mi'a to za a mishi bulala 100 wa in lam takun ahallat halahu idan ko bata halasta mai ita ba rujima sai a jefe shi to wannan hadisi yana da matsala kai daga jin matanin kaji akwai wani abu da bango al-imamu ahmad ya fitar da shi da ibnu maja da baihaqi da kuma wasu ta hanyar isnadi zuwa ga An-Nu'man ibn Bashir sahabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Tirmidhi da kanshi da fitar da hadisi yake cewa hadisun Nu'man fi isnadihi turaban wannan hadisi na Nu'man a cikin isnadin shi akwai ittirabi sami'tu Muhammadan yace naji malam Muhammad ya'ni al-Bukhari Muhammad dan Isma'il al-Bukhari kenan malamin Tirmidhi alayhi ma rahmatullah yaqulu malam Bukhari yana cewa lam yasma Qatada min Habib ibn Salim Qatada bai ji hadisi daga Habib dan Salim hadha al-hadith wannan hadisi ba inna ma rawahu an Khalid ibn Urfuta kadai ya ruwaito shi ne daga Khalid dan Urfuta wala qala anhu aidan annahu qala sannan Tirmidhi ya kara kawa daga Bukhari Bukhari ya ce ana an fi hadha al-hadith ni ina kore ingancin wannan hadisi wannan magana ta cikin ilal al-kabir na at-tirmidhi kenan wa qala an-nasai fi sunan al-kubra nasai a cikin al-kubra yake cewa a cikin mujalladi na shida yake cewa ba da an saka iddata ahaditha fi fil babi bayan ya kawo hadisai daban-daban a wannan babi sai ya ce laysa fi hadhal babi shay'un sahihun yuhtaj bihi a wannan babi wato game da mas'alar mutumin da ya zakke wa baiwar matar shi babu wani hadisi ingantaccen da ya huja da shi babu da ka al'amarin yana komawa ne ga alƙari kuma wannan isnadin da ya kawo misali yanzu wannan mas'alar shi Qatada ibn Du'ama As-Sadusi wanda yace yayi riwaya daga Habib ibn Salim bai ji daga Habib din ba malamin da ya gaya mishi shine Khalid ibn Urfuta sai ya cire shi yayi tadlisi ya ambaci wancan shi kuma Khalid ibn Urfuta yana da hadisi a cikin sunan ta Abu Dawud da Nasa'i ma malamai suna da maganganu akan sa mu kiyaye sunan iri daya akwai mutane guda biyu akwai Khalid ibn Urfuta wanda ke kan wannan gabar ko kuma sahabi mai suna Khalid ibn Urfuta sahabi ne wanda rasuwarsa shi kuma shekara ta 61 bayan hijira shi kuma Habib ibn Salim din wanda aka ce an karbo daga gare shi tare da cewa yana da hadisi guda daya gel a cikin sahih Muslim hadisin shi kwaya daya shine hadisin da aka ruwaito cewa daga Numan dan Bashir cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta sabbihi isma rabbikal a'la da kuma hal ataka hadithul ghashiya a sallar idi guda biyu karama da babba wannan hadisin a cikin sahih Muslim kuma ingantacce ne to shi kadai ne hadisin da wannan malami ya ruwaito a cikin sahih Muslim shi Habib ibn Salim wanda bararren bawa ne kuma sakatare na Numan dan Bashir ina fata mun gane wannan mutumin duk da ya hadisi a cikin sahih Muslim ga ga malamai sai muka garo akan shi kamar Ibn Hajar a cikin Taqribu Tahdhib yana cewa la ba'sa bihi babu laifi a kansa ana iya karban hadisin shi idan ya yi kama da hadisin amuntattu haka nan Ibn Hibana ya ambace shi a cikin Athiqat to amma irin wannan mutumin ba a ihtimalin tafarrudin sa in yi roto magana shi kadai ba a karba musamman kuma ta zama kharijus sahihain amma wancan dake cikin sahih Muslim saboda jalala ta Imam Muslim da albarka dake cikin littafin to an karba sannan kuma yana da shawahidu waɗanda suke nuna cewa ya kiyaye magana alal misali ai idi dama sallah ce ta biki ta shekara sannan akwai kuma idin mako tace sallar juma'a kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta suratu subhisma rabbikal a'la a raka'a farko da kuma suratu halata hadisul ghashiya a raka'a ta biyu ta sallar juma'a wannan ya tabbata cikin Bukhari da sunan Abu Dawud da wasu littafai da haka wannan riwaya ta maganar mutumin da yaje yayi lalata da baiwar matar shi to babu hadisi ingantacce game da haka da haka ya rage al'amarin ya rage ga shi alƙali dama ita mas'alar ta'ziri malamai sun ta kokarin su tattauna me yasa ta'ziri bai da haddi keke da keke kamar da zamu zo mu ci karin bayani game da wannan ko me yasa aka shar'anta wasu laifuffuka aka shar'anta musu ta'ziri ba a shar'anta musu haddi ba sannan menene ma hujja akan samu ta'ziri an samu hujjoji a cikin alqur'ani da sunna daga ciki misali akwai batu akan kaurecewa mace da aka ce walat takhafuna nusuzuhunna faizuhunna zai musu wa'azi in basu ji ba wajiruhunna fil madaji za kaurace musu daga nan har akai ga duka to kaga wannan ta'ziri ne yake mata haka nan wadancan wa ala salasil ladina khulifu hatta idza daqa alaihim al-ard suma ta'ziri yake musu wannan kin magana da su da akai sannan cikin hadisi da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan ta'ziri kamar cewa da ba dan ba da na sa an tada sallah naje na kona gidajen wanda ba su zuwa sallah kaga ta'ziri ne wannan zai musu sannan a ga waɗannan ainihin wato su su Ka'abu din da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kaurace musu tunda hadisi ya zo da bayani akan haka da hadisi da dama ne suka tabbatar da haka to hikima da ta sa ba a kayyade ba saboda laifukan ba su da kaidi ita zina din take sunanta zina an san me yake ita shan giya duk inda yake sunan shi shan giya an san me shi dan haka aka sa musu hukunci kayyadajje sananne fixed a punishment to amma shi yanzu wanda za a ce an same shi tare da wata a cikin mayafi tayi mayafin kawai ya shiga tayi yayi kaza tayi bai yi kaza ba ko wanda za a ce yayi ya saci kaya ba a hirji ba tayi yunwa yake ci tayi kudin kadan ne tayi ba kadan bane tayi sakacin masu kayan ne yasa aka saci kaga akwai ihtimalat da dama wanda za su sa ko ni ma a yafi mishi ko kuma in za mai hukunci wanda misali aka ja ya ja sannan ya yanka wani wuka a hannu ya ruga da gudu laifin shi yafi na wanda kai alola kamanta agogon ka yazo ya gani kawai ya dauka kaga kai ma sakacin ka ko mantuwanka ya taimaka wajen a samu barawa haka wanda misali ya sace roba roba sabo na 250 laifin shi yafi na wanda ya sace agogon 800 misali amma shi mai roba roban shi ya bar shi a waje ya sace a cikin hirji ba misali kaga laifukan suna da wato akwai zarceceniya ta fuskar munin su ta fuskar girman abin da aka sata ko darajar sa ta fuskar sakaci ko rashin sakacin wanda yake da kayan to da haka sai ba a musu hukunci guda daya a ce to ga hukuncin su ba sannan kuma za a dinga samun wasu sababbin laifuka wanda da babu su akwai laifuka da dama da mutane da babu su yanzu suna yin su wanda za su buƙaci ta'ziri alal misali yanzu a makarantar boko da laifukan da yara suke a hukunta su sai a ce yau malami gwalo yayi latti ya raina anti ya raina mai sunan su masu yawo da bulala suna cin dalin yara na prefect a ce ya raina su ko to yanzu ko za a samu ƙarin laifi a ce ya zo da waya kaga da babu waya dan yanzu misali ko jarabawa da ake wayar da neku da jam dan abinda ake lissafawa malpractice babu magana waya lokacin babu waya da aka samu wayan kuma ana iya malpractice sai aka sake tajdidin dokokin ko mun gane aka sake tajdidin dokokin da haka to yanzu sai dole a kirkiro sabuwar doka cewa in an kama yaro da waya a cikin aji to shi ma laifi ne ga hukuncin sa to haka za a ta samu laifukan iri daban-daban waɗanda da babu su yanzu aka same su misali yanzu akwai mutanen da suke zuwa su je a canza musu kama a mai da shi namiji ko mace ko a mai da shi mai dogon gashi bayan da gashin shi gajere ne kaga wannan shi ma laifi ne domin canza hannun ta Allah ne sai alƙali ne zai duba me ya kamata ya yi hukunci na ta'ziri game da wannan me ya kamata ya hukunci na ta'ziri da waɗanda ake samu ƴan daudu ta'zirin da Annabi ya wa ƴan daudu shine yace a fitar da su daga cikin gidaje a daina barin su na shiga gidajen mutane to yanzu sai a samu ɗan daudu yana yawo a gari har yanzu da kayan mata kaga yanzu ba za a kyale shi ba dan an musu wannan aka ce su fita to sai su ji tsoro su dena to yanzu ko ba su ga cikin gidan matan aure ba suna yin laifin suna yawo da kayan mata su ne suke kida a gidan biki da sauransu to za a musu laifin wannan yawo da kayan matan da sauransu wataƙila da mata ba sa yawo tsirara haka zamanin Annabi da sahabbai da tabi'ai yanzu ko suna yawo tsirara to sai alƙali ya tunanin to duk wanda ta wuce ta layin nan da wando ana ganin karerayar jikinta kirjinta da kwankwasanta to bulala nawa za a yi mata wanda ta wuce jiya ta wuce yau goma in an kyar da ta wuce kaga ta ce tana yi kenan bulalinta ya kamata ya wuce na wadda ta yi so daya ko mun gane duk waɗannan wato rikice-rikicen da bambance-bambancen suka sa sai shari'a ta bar ta'ziri shi ba mishi haddi ba duk da yake akwai hikimomi da dama da suka sa ake yin ta'zirin malamai sun lissafa kamar guda biyar akwai duka ne suna da alaka da na shi kan shi haddi wato a ja kunnen mutane da kuma kare yaduwar barna hana yaduwar barna hana yaduwar barna da kuma samar da aminci tsakankanin mutane kamar da Ibnul Qayyim yake cewa inda ba dan ana yi ma masu laifi uquba ba yace la fasada al'alam da duniya ta lalace gaba daya kamar da muke gani yanzu yanzu aka wayi gari kowane irin laifi za ka iya yi kuma ka tsira ba a ma komai ba shi sa laifuka ba sa fasa faruwa da laifin kisan kai duk wanda ya yi shi bai sai kai labari mafi karanci shine rayuwar shi ta lalace a gidan yari amma yanzu mutum zai yi kisan kai
bayan da lokaci kankani kuma a ganshi ya ci gaba da yawo a gari dan haka kaga gobe ma wani zai iya yi in yana da kudi ko yana da lauya ko yana da dabara da za a je a ce ai ma mahaukaci ne a je a samu takarda gidan mahaukata a sakatiri a saka a cikin file din shi ko a ce ai man salauta ne ba qatlu amdin bane a san yadda za a yi dai a bata shari'a ko ai ta kankwana ta ku da kuke waliyan jinin har ku gaji ku daina zuwa ko a dauke ta daga garin da kuke a kaita wani gari sai a dauki shari'a sai a kaita Abuja bayan ku kuna Kano ko Zaria ko Sokoto kudin motsa zuwa Abuja ma ishe don da za ku ba lawaya sai ku hakura ko ku Allah isa duk ana yin wannan bayan lokaci kankani sai ka ganshi yana yawo a gari to wannan sai yasa laifin kisan kai mutane da dama za su iya ikidani za su iya taurin kai su yi shi ba sa tunanin abin da zai biyo baya saboda sun san cewa za su iya tsira a duniya ne Allah shi kyauta haka kuma dole a kiyaye masalih na mutane bayan ladabtar da mai laifi din malam ya ce wa hadha alqawlu azharu alaqwali wannan zancen da ya ce ta'aziri ana tsayawa ne akan bulala goma ko wazi alaqwalu fi madhhabi ahmad wa ghayrihi wal qawlan al akharan fi madhhabi shafi'i radiyallahu anhu wa ghayrihi magana da tace wato a tsaya akan asali shine kada ya haura bulala goma saboda zahirin hadisai yace to ita ce magana mafi bayyana amma dai alqalai suna da yancin a inda suka ga bukata su tsallaka yace wazi alaqwalu fi madhhabi ahmad wa ghairi wannan zantuka akwai sa madhhabin imamu ahmad ibn hanbal da wanin sa cikin malamai wal qawlan al akharani sauran zantukan guda biyu fi madhhabi shafi'i akwai sa madhhabin shafi'i radiyallahu anhu wa ghairi wa amma malik wa ghairihi imam malik da wanin sa fa hukiya anhu arwaito daga malik anna min al jara'im ma yablugu bihi al qatl wa yablugu bihi al qatla akwai jarimar da mutun zai yi wanda za ta kai ga kisa suka ce hadisin da yace kada a wuce bulala goma yana nufin a zamanin da annabi yake rayi ne kawai saboda a zamanin bulala goma na iya sa mutun ya bar abin da yake haka suka ce shafi'i imam nawawi yake cewa wannan hadha ta'wilun da'if yace wannan ta'wili ne mai rauni kwarai abinda ya kamata a tsaya akan wannan adadin daga su malikiya suna iya yin ta'aziri da kisa shi sa alqali ibnu makhluf wanda suka yi tarjima da imamu ibnu taymiya din nan ya zaki akan cewa lalle a kashe ibnu taymiya kawai da sunan ta'aziri su suna da saurin halasta jini da ta'aziri wafaqahu ba'du ashabi ahmada fi misli aljasus wasu daga cikin malaman da Imam Ahmad ibn Hanbal sun dace da Maliku a game da dan leken asiri al-Muslim wanda yake mutum ne musulmi yana leken asiri makafirai idza jassa lil aduwi idan yaje yayi makafirai wato leken asiri alal muslimina ma'ana diddal muslimina cito wannan a iya kashe shi fa inna Ahmada tawaqqafa fi qatli shi Ahmad ibn Hanbal ya dan dakata bai ce eh ko a'a ba a kashe ko a kashe bai ce ba wajawwaza malikun wa ba'dul hanabilati kabn aqilin qatla amma malik da wasu cikin hanabila suka halasta cewa a iya kashe shi kaman cikin hanabila shine kamar ibnu aqil kenan wa manahu abu hanifa wa shafi'i abu hanifa da shafi'i suka ce a'a wa ba'dul hanabila hanbaliya da wasu hanbaliya kamar alqadi abu ya'ala kamar da yake cikin al-Mughni na Ibn Qudama cikin mujalladinsa na 12 cewa duk ana iya a kashe waɗanda aka kama su musulmi yana baiwa kafirai asiri ya zama informer na kafirai a lokacin yaki ko wanda yake daukan musu hotuna ko bayanai yana nada yana tura musu a madadin wato dan ya tura musulmai asiri to irin wannan za a iya kashe shi suka ce dalilin su shine Hatib ibn Abi Balta'a da ya samu irin wannan kuskuren annabi bai ce hukunci kisa bai haukan shi ba a ya faɗi dai wani uzuri da ya hana a kashe shi ya faɗi mane ne cewa ai ya je Badar kuma Allah ya ga zuciyar Badariyawa ya ce ya fi musu kenan da ba dan kasancewar shi ba Badari din nan ba hukuncin kisa na iya hawa kan shi da ba hukuncin kisa akan shi da annabi zai ce ne a ai hukuncin ba na kisa bane dan annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiru akan abin da yake kuskure kisa da Umar yace ya abari ya kashe Abdullahi dan Salul annabi yace a kar a ce ina kashe sahabbaina ma'ana wanda yake bayyana musulunci
in ba an kama shi da zandaka karar ba har yanzu yana a cikin lissafin musulmai shine ma'anar sahabbai an a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna gane wannan ko da ana zargin shi da wani munafurci da wani zindiƙanci za a bari ne sai an kama shi da hujja beyond doubt sannan hukunci ya kai shi bayan alƙali ya bi dukkanin sharuɗan da ake bi wannan kenan sai malam yace wajawada ta'ifatu min ashabi shafi'i wa ahmada wa ghairihima قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة. وصل لكم ما سبب مذهب الإمام أحمد ابن حنبل الشافعي دوسنسو سن حال استجوا أنا يكشف لم بدع وندي كيرا إزواج أبن دي سبع القرآن والسنة وكذلك كثير من المالكية هكذا ندعم لكم مالكية قالوا سكت إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة الإمام مالك يا بعد حكمتي أكنتوا زاي كشي أن قدرية ما سمسن قدرة أما ميسا دا كشي سو كركشن توا يسعون في الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل دانا دا كشي سو بايدن سنجي ردة با ومن هاي ينزو أنا جايي أكن وسرقت كين أن بدا أكيدا shin musulmai ne ko kafirai ne a cikin su akwai qadariya a cikin su akwai ainihin mu'tazila akwai shi'a rafida akwai khawarija wadannan akwai jayayya mai girma sosai tsakanin malaman musulunci wasu na kafirtawa wasu na cewa ɗan bid'a ne kawai to dan haka tunda akwai jayayya ba a tabbatar da kafircin su ba to ba za a kashe su a matsayin ridda ba sai dai a kashe su a matsayin suna ifsadi fil ardi lazim haka shine an kashe mutum a matsayin mufsidi an kashe shi a matsayin musulmi ne za a mai sallah za a mai likafani za a rufe shi a makabartar musulmai amma an kashe shi a matsayin murtaddi babu wadannan alfarma babu sallah babu likafani da wanka irin na musulmai babu rufewa a makabartar musulmai ina fatan mun gane wannan sannan kuma babu gado tsakanin shi da magadan shi domin babu gado tsakanin mabambanta addinai da haka ƴaƴan shi da matan shi ba su da gado dukiyar shi za a kwace ne a sa baitul malum musulunci ya zama ganima kenan to wannan shine kawai bambancin amma kisa duka kisa ne guda daya to anan yana da kyau mu kalli wani abu mubtadi idan aka ce za a kashe ana magana akan mubtadi ne wanda yake ya zama kafiri wanda aka hukunta kafircin shi a alƙalance wani sai ya cika sharadi guda uku bayan haka sharadi na farko ya zama bid'a ce mummuna an takuna bid'atu mughallaba mummunar bid'a ce mara dadin ji kamar bid'a ta annusairiya din nan masu ƙaryata annabawa kamar bid'a irin ta ainihin wato a abin nan ɗan karamika batiniya kamar bid'a ta shi'a rafida wanda ke mai tsanani kamar irin bid'o'i irin na wannan da yake yanzu dan gidan Nasir Kabaran mughallaba kenan mai tsanani na biyu adda'iya ya zama da'iyatun ilal bid'a yana yada ta yana kwarzanta ta yana karantar da ita yana koya wa mutane wannan muguwar bata yana da sa'ayi akan yada ta sannan kuma na uku ya zama an rasa yadda za a hana yaduwar wannan bid'a in ba da kashe shi ba Allah yumkina daf'u tilkal bid'a illa bi qatlihi an rasa hanyar da za a bi bid'a na ta daina yaduwa in ba a kashe shi ba Ibn Taymiyyah a wurare daban-daban a cikin Majmu'ul Fatawa yayi wannan magana kuma a cikin mujalladi na 23 da wani waje a cikin mujalladinta na 28 da wasu wurare waɗanda ba waɗannan ba to rashin haka abinda ake yi ma dan bid'a idan an kama shi da irin wannan bid'a shine alƙali ya tsayar mai da hujja kai kaza kai kaza kai kaza eh kai eh to ka san kaza ba kyau ba sai ya yadda ba kyau ba dan ba zai yadda ba ai shi yana ganin gaskiya ce yake akai a tabbatar da yayi din a yanke mai hukunci wannan shine abin da yake mai wannan bid'a kuma an yi musu irin wannan zindikan an yi musu kala kala zamanin sarki Mahdi Halifan Banu Abbas Allah ya gafarta mishi na daga cikin sarakunan musulunci da suka shahara da daukan mataki mai tsanani akan irin wannan yan bid'a zanadika da mubtadi'a dan har zai rasu yana wasiya cewa kar a saurara musu akwai wani mai suna Salih Ibn Abdul Quddus an kashe shi a wannan lokaci akan bid'a kwatankwacin irin wannan da ake rigima a kai yanzu izgili da ayoyin Allah izgili da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru a shekara ta 167 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka wani shahararren mawaki Bashar ibn Burd shekara daya kashe su, wanda mawaki ne shi ma zindiki batacce, waƙoƙin shi nan da yawa wanda akwai zandaka a cikin su, kuma dama jikan maguzawa ne mutanen Farisa wanda aka ciyo iyayen shi a cikin ganimar yaki aka zo aka haife shi, kuma makahu ma aka haife shi ya ci gaba da nan zandaka. Zaka ga mulhidai suna ci gaba da ziga shi da ɗaukaka darajar waƙoƙin shi da wani batacce irin shi da Husaini yana girmama waƙoƙin wannan mutumi sosai, wani mutumin mai sarauta wanda shi ba batacce ne irin wannan. Allah shi kyauta. Haka shahararren wato shehin ɗariƙan nan da ake ce ma Al-Husain ibn Mansur Al-Hallaj, Hallaj shi ma an kashe da wasu ire-iren su da irin wancan Bishr da waye da an musu hukunce-hukunce irin waɗannan waɗanda ɗan bid'a ne ɓatattu shahararru. To abinda ya kamata tsokacin da ke so ne mana a nan shi ne, wato al'amari idan irin wannan ya taso jama'a, kamar irin wannan rigima da take ita ake yi yanzu, rigimar Abdul Jabbar ɗan gina Nasiru Kabara da gwamnatin jihar Kano da goyon bayan malamai musulunci na ɗaifofi daban-daban, abu na farko nasiha da ya kamata mutum ya yi kanshi shi ne, a matsayinka na ustazu ko ɗan kishin addini ko gama garin musulmi karka sai ka shiga wannan rikicin. Kai kanka adalci, shin Bukhari da Muslim da ake magana a kansu ka taɓa sauke su a gaban malami? Ka taɓa bin Bukhari ɗaya bayan ɗaya ana karantawa ana maka fasara mujalladi hudu? Kana da ƙarfin fahimta da ƙarfin sanin ƙa'idoji na usul fiqh na mus'ala na ƙa'idu abin nan maqasid shari'a wanda zaka gane abin da Bukhari yake yi? Wani ma ba bai taɓa rike Bukhari haka a hannun shi ba, amma yana shiga wannan rikicin saboda an tsinto wasu hadisai wanda wani kawai san zuciyar shi ne bai dace fa da hadisin kawai shi ne ka'idar. Akwai hadisai ingantattu wanda mutane suna fasara su da irin abun nan bai zance ne cultural understanding ɗinsu, irin yadda suka taso a Kano ko Zaria ko Sokoto ko Lagos sai su fassara al'adun Larabawa da su. Akwai hadisi wanda kwata-kwata ba su inganta ba bukatar sai an yi magana a kansu. Akwai wanda sun inganta fassara su ba mummuna ba ce an ɗauko su a musu mummunar fassara. To ya kamata mutane su gane abinda ya shafi al'adu da zamantakewa da ɗabi'un mutane namu daban na Larabawa daban, kai a cikin mu ma nan Najeriya na Hausawa daban na Nufawa daban na Yarbawa daban. Idan misali yanzu a al'adar Bahaushe yin tusa fatin tusa a cikin mutane abin kunya ne ga Bahaushe, ko warinta aka ji sai an zargi wanda yi, in yara ne ba sai wani ya Allah isa. Kaga a gun Bahaushe abin kunya ne a ji kayi tusa, amma akwai kabilu a kudancin Najeriya kamar Yarbawa wanda wannan ba haka bane a gunsu, ana zaune mutum ya tusa shi zirr ta fito kowa ya ci, kuma a dinga mishi gaisuwa kamar da yake mai atishawa. To idan misali yanzu aka bada labarin cewa wani limami ya yi tusa a cikin wani labari ya yi tusa a ƙasarsu inda tusa ba abun kunya ba ce, kai kuma ka gwamnan sai ka karanta ka ce to yanzu da Allah jama'a ku duba ku gwamnan yanzu wani ba abun kunya ba ne, yanzu a danganta wannan ga sarki ko limami? Kana fasarawa ne da aƙaliyarka ta nan, ina fata muna ganewa jama'a. Kuma dama sai kana da muguwar manufa sannan za ka dinga yin wannan fasarar, da haka galibin abubuwan wasu al'adu ne wanda ba namu ba. Sannan kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi koshi ne ya ce mu mishi biyayya, Allah bai ce ni kwashinin dan me yasa zai yi kaza ba, domin idan kana kwashinin din abinda Bukhari ya ruwaito to ɗayan abu uku ko dai kana cewa ka yadda isnadin ya inganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya aikata wannan abu, amma kai kana ganin bai dace annabi ya aikata ba, to kana kwashinin imani da hankali daga ta manzo Allah kina sallallahu alaihi wasallam ka kai ne a ƙasa, ko kuma ka ce kana nufin isnadin bai inganta ba, to wannan ko baka isa ba, ba ka da yadda za ka yi a duniyan nan in za a sake mai da kai cikin uwarka a sake haifarka ba yadda za ka karanta wannan isnadin, domin hasken shi dai kamar hasken fitilan nan ne, baka isa ka ce hasken fitilan nan ƙarya bane sai dai a ce kai ma wakaci ne. Da haka duk wanda ya dauki isnadi a cikin sahih Bukhari ya ce bai inganta ba, to sunan shi ko dai jahili ko ma wakaci, domin kafin shi dubu sun yi sun bari, ba yadda ka isa ka ce mai rauni ne ba ka isa ba, in dai a ilimi ne sai dai a san rai, a san rai ko komai aka faɗa maka ya ce ka ce ƙarya ne, a san rai komai aka faɗa maka ko a ce
in aka misali yanzu wani ya nuna kamana yace ai wannan da kake ganin shi gashi yaro yana fara PhD zaka yace ƙarya ne mutane suna fara haka aka duba malami su gashi na ce ai PhD gare shi ma sai a ce ƙarya ne dan ka ce ƙarya ne zai canza ya zama gaskiya yaro ƙarami a ce maka wannan yaro ai ya dace Al-Qur'ani kace ƙarya ne zai zama Qur'ani ya fita daga kan shi kai ne kawai bakinka ne kawai faɗi wannan magana ina fata kuna gane abin jama'a na farko yake wannan shine na biyu na uku ko kace dukan su biyun ba su inganta ba to in ya zama daidai din can ba za ka iya sha fito ina kuma ga duka biyun kace da isnadin da magana ba ta inganta ba to kenan me mutum yake nufi ya faɗi wannan magana kaga ba ilimi bane wannan jahilci ne to kuma wani irin ilimi ne wanda za a ce madogaran shi ilimin musulunci a madogaran shi turawa orientalist madogaran shi wasu dindindikai batattu wani irin ilimi ne a musulunci wannan in ana maganar musulunci duk abin da ke ilimi a cikin musulunci za a ce ne annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun yi kaza malaman farko su maliku su wani sun yi kaza shine ilimin musulunci to da kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya koshi ne ya ce duk abin da ya aikata ko ya ce ayi mu yadda daidai ne mu aikata ko da ya saba wa kwakwalwar mu da yadda muke lissafi yanzu kadiyar auren Zainabu da Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce mijinta ya sake ta kai ka aure ta falamma kada zaidu min ha wataran zawwajnaka yanzu su sahabbai da aka fada wannan da zaidu din da matar da dangin su da kowa ba wanda yaga wannan madayin ba a kyauta ba tunda Allah ne ya ce haka ake so kai ma ka ganshi wannan maganar da ba Qur'ani bace kana jin wannan shaytanin bare saka ta cikin abin da yake zagi Annabi kai ba ka kawo da yanzu kai a ce misali mutumin da ya maka ya horar da kai ya baya maka kudin makaranta ya saka a cikin sana'a ya maka aure wata rana kawai sai ya ce matan nan eh ka sake ta bayan ka sake ta ka mishi biyayya sai kuma ta gama idan ya ce to je ka nemi min aurenta ni zan aure ta duk duniya sai an ce bai kyauta ba ba haka bane amma yanzu Allah ne ya ce ai wannan to tunda Allah ne ya ce ai daidai ne a matsayin ka na musulmi ka yadda ina fata mun gane daidai ne amma irin wannan ne fa suka zo a cikin hadisi abinda kwakwalwar mutane take suranta musu bai kamata ya zama daidai ba sai su amfani da wannan kwakwalwa su ita ce hujja kawai duk abin ka yi haka ne ka daina sa kwakwalwarka ba ita ce mai hukunci ba hankalinka ba shine mai hukunci ba a'a shi nassin shi yake hukunta kanshi da haka mu musulmi ahlus sunna duk abin da ya inganta a cikin hadisi komai da kake jin nauyin shi mun yarda in dai ya inganta kamar da aka ce sai na bakar wancan mutumin naka da kace kai duk abin da ya faɗa ka yarda ka ji wai ya ce cikin daren nan ya je baitul maqdisi daga can kuma an kai shi sama mai abubakar ya ce in qalaha faqad sadaq in dai ya faɗa to gaskiya ne to mu haka muke cewa in qalaha in dai annabi ya faɗa faqad sadaq wa in fa'alaha fa hiya haqq kamar da Allah yake cewa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmar ubangijinka ta cika sidqan fil ikhbar wa adlan fil hukmi amma duk irin wannan abubuwan su ne ba abin da turawa suke fara tun da a ce annabi ya auri mata fiye da hudu annabi yayi kaza annabi yayi kaza kai kana musulmi sai ka fara jin eh to gaskiya ba a kyauta ba to ai wannan shine farkon bata irin su ne ko wannan abu Abdul Bari yake daukowa irin su ne abinda ya faru da gaskiya ya faru amma shi yanzu a rudda da kwakwalwar shi yana ganin bai dace a ce abin ya faru ba to sai rasa wanda zai kalawa wa zai kalawa sai yau ya kalawa Maliku gobe ya kalawa Anas jibi ya kalawa Abu Huraira jibi wannan ya dalibo Ibn Hajar nan ya zagi wani shine fa dinga wannan damban damban din to wannan na farko kenan nasiha da nake wa kaina da sauran mutane cewa idan kai ba malami bane kar ka shiga cikin wani abu ko da taliki kar ka shiga Allah ba zai bautar da kai da wannan rikima ba ka taba karanta Bukhari a gaban malami da Muslim ka ma san da yake cikin su tukunna ka ga rikima ba da kai yake ba kenan sannan na biyu abinda ake cewa za a yi to mutane kar tsaya jira hukunci ka tigabar mutawa Allah kawai ai hukuncin an sani idan doka Allah za a bi ba a bukatar sai a yi wata mukabala domin ai an san cewa abinda yake bata ne zuwa za a kai shi gaba alƙali kawai alƙali ya bude ya karanta a cikin ashafa mai hukuncin wanda ya ci zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai ashafa ya ce ko da miyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce bai burge ka ba riddaci duk abin da aka danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko cewa akai annabi yana son kankana ko kabewa da Anas ya ba da labari in ka ja gudan maka ka ce ni ko ba na son kankana to ka zama dan iska ka kama hanyar fita musulunci sai kai shiru kai ko da baka so da gaske sai kai shiru saboda alfarman Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane to wanne ya kamata a bude a karanta me hukuncin rida a cikin abun nan lawali da sani kawai a yanke me hukunci amma wannan muqabala in ka karanta baltabun Allah la kai da al-ibanatul kubra ta ibnu batta da binnan sharhu sunna na al-barbahari duka wannan malaman sai da suka yi babuka nan musamman akan hani game da jayayya da tattauna da yan bid'a akan hani game da jayayyar su tattauna da su da haka ba ta farkin sunna bane ba ta farkin tsaye da sunna bane wanda daga cikin salam wani dan bid'a ya ga majalisin sai ya ce algata malam yau ba zan faɗi komai ba ayar qur'ani kawai zan ja maka wutarci cewa wallahi ba zan saurata daga bakinka ba sai dalibai suka yi mamaki bayan ya fita sai suka ce algata malam me yasa kake sauraron qur'ani daga bakin shi yace akhsha an yantazi'a min alqur'ani ayatan yulabbisu biha alayya bid'atuhu ina tsoron kada ya fusgo ta a cikin alqur'ani ya karanta ta ya nannade bid'a shi da ita to ko qur'ani ba a saurara bakin dan bid'a tunda dama shi bai ma iya ba wannan ko za a saurara Allah shi kyauta almuhimu shine dan bid'a idan alqali yaga cewa ya halasta a kashe zai kashe shi da haka kashe Al-Husayn ibn Mansur al-Hallaj shekara ta 309 bayan hijira wani kasurgumin dan dariqa ne wanda yake al'amarin shi mummuna ne har cewa yake shi Allah ne labarin shi na da tsayi mun taba yin shi a baya a wani karatu ba anan ba so shi ma an kashe shi akwai su da dama ire-iren su so haka kar mutane su tsaya wai suna jiran wannan wata hanya ce ko wani abu ne wai na wai wani jihadi ne na musulunci da sunan tattaunawa na wata siyasa ce da ake so a yi kawai dan a barrantar da wasu masaloli in go ta ga dacewa a yi to alhaki na kanta da abin da ya biyo baya kuma akan wannan dai da za a yi da wuya ka ga cewa wai wani wanda ya imani da Abu Jabbaru wai ya tuba ya dawo musulmi sai dai dama bai shiga cikin wannan barna ba dama ko mu musulmai ba za ko da a ce ya kura din malaman ba za mu yi da akan gaskiya yake ba a kaddara misali dan shi ita muqabala ai kaman kwallon kafa ne wanda ba a tsammanin zai ci zai iya ci ai ko wanda ake ce musu underdogs ko makamanta haka wani babban club na iya bugawa da wani karami ana sa ran babban ya buge karamin tunda ya saba buge shi kawai sai aga karamin ya buge to haka yanzu za a buga ne da gaskiya da ƙarya ana sa ran gaskiya ta buge ƙarya amma Allah na iya jarabtar mutane don ana iya muqabala ma da musulmi da kirista ya ƙura musulmin a wannan zaman sai mu ce musulunci ba daidai bane daga nan ba za mu fasa musulunci ba ga kashe kaga mu ba mu buƙatan wannan muqabalar mu mutane mu musulmai amma ita gwamnati tana iya ta buƙaci muqabalar don ta tsayar da hujjar ta hukunta shi a bisa tsare-tsarenta to wannan ya dace ta yi to amma mutane da suka shiga abin da baibai hawa suna fadan su malam wane suke so a sa malam wane wannan duka shiga sharafa shanu ne ka je ka ci gaba da abin da zai dame ka da zai amfane ka je ka ci gaba da haddaka da muraja'arka ko kantoka islamiya ko abin da ka iya ko je ka ci gaba tare kudin aurenka shi ke ya maka alheri ka bar wannan ka bar malaman da za su yi su suka yi sasi domin in dai wannan irin wato gamagarin hankalin na mutane ne kai ma akwai abin da in ka ji shi an ce an faɗa sai ka ga cewa kai gaskiya bai dace ba a ce wannan daga annabi bane kai ma sai ka ji wannan to amma idan kana da imani da aqida mai kyau sai ka ce eh to in dai na annabi ne mun yarda domin ai misali yanzu wannan misalin da muka yi da Zaidu ai ba Zaidu kada ya kai haka ba an samu annabi ya sa su yi muhajirin haka muhajiri ya zaɓi matan da yake so a cikin matan ansar ai an yi haka qur'ani kuma ya ba da labari wai sunna ala anfusi mulkana bihim khassasa kaga tunda annabi ne ya sa su suna kishin matansa suna kaunar su amma annabi zai ce to wannan shine dan uwanka daga nan sai ka je ka raba dukiya ka raba iyalinka ka raba gidanka ka bashi mutanen Madina sun yi wannan saboda imani da cewa tunda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi to daidai ne to da wani sai zai ce to yanzu wani irin abu ne wannan a ce kai faretin matan ka wani ya zaba wannan ya juya abin da irin hankalin shi ga bai dace ba ko mun gani wannan ya dauko wannan ya ce bai yadda ba wani kuma ya gara ma sai ya ce duk abin da yake bara cewa annabi ya sa hannun shi a wani kwano abincin bai kare ba kaza shi ma ya ce bai yadda ba to haka kowa na iya gigiran abin da ya ga dama ya ce bai yadda ba amma inda za ta shi a ilmance ƙarya yake bai ishe kawai ilmance inda aka bayar da wannan magana wallahi bai isa ba domin an yi wannan ba ɗaya ba biyu ba wanda suka sha suka dama shi ko dai a ilimi ko suka dama shi a zandaka sun yi sun kasa kuma ba za a iya ba har yanzu waɗannan mutane su Bukhari da Muslim Allah cikin hikimarsa ya kiyaye addini sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar aikin su kuma bai yiwa a ce ga wani abu addinin musulunci wanda ana yin shekara fiye da dubu ba a gane kuskure bane sai yanzu kuma sai wani dan jagaliya da turawa waɗanda fassara ma ba su iya ba gama garin fassaran kalmomi ba su iya ban kada karanta maganganun su saboda a ciki suke koyon karatun a jarida su ne fa suke yin wannan irin barna shi kuma yake daukowa daga su ko kuma daga yaran su wanda su suka musu training galibin su mutanen Misra ko Suriya Sada Husaini su Ahmad Amin su Bihi Mansur su wane ne ga sunan batattu ne wasu na raye wasu sun mutu mu duk muna karanta tarihin jama'a literature mun karanta tarihin su da dama da waƙe-waƙe tsawon shekaru mun san su wallahi wasu sun ma inda ba dan taimakon Allah da yasa mun koyi karatun aqida a gun malaman sunna irin su malam albani da makwantar su ba sai ka biye musu ma ba ka sani ba saboda muna koyon karatuka akan su ne a matsayin literature kawai a matsayin text na nusus adabiyya amma za ka ji bata da maguzanci a ciki to waɗannan galibin su ɗaliban turawanci ne sun yi karatu ko dai a Sorbonne jami'a da ke Paris a jami'ar Paris ko a Leiden a ƙasar ainihin wato Holland ko a abinan Sowas a ƙasar Burtaniya School of African and Oriental Studies University of London ko kuma a Berlin su ma suna da Center for African and Asian Studies din nan ake zuwa ana wannan binciken da nazarin da suna abin da ake cema wato scientific research akan musulunci babu imani a cikin shi babu kyakkyawan manufa to duk mutumin da ya je karanta musulunci a hannun irin waɗannan zaka same shi da wannan dattin Allah sai Allah ya tsare shi to haka kuma zaka ga ɗaliban su da ɗaliban su da masu karanta littafin su da aka sake samun kansa cikin wannan rudani Allah shi kyauta ina ganin bari mu saurara ana sai mu tashi da yake cewa kadalika kadkila fi qatl as-sahir haka kuma aka ce game da hukuncin kashe wanda ainihin wato yayi bokanci wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi